وبابوكي سورارا لكن ننسى شهو سنة مريل أمريكا بين واشنطن دي سي أكام ميتوشي أجلن دي بير سلات اللي كما أربعين دلايا أنا كما إيا كاما ما أبرينا يمين جمهوريا نيجر أتشارك بي أو بي أفريك كم ميتار لي دي بير تقول بير زنغو أسام سيف ما وستشوشن زنغو أسام جمهوريا نيجر بسكا على راديو أمفاني سلونيا لكمانيا أشان كما سنقصر كانو كنزا إيا كاما متأوفا راديو سننزا إيا جمهوريا نيجيسو أفريقو إيا حوصة.com وكما سنشا حوصة.com ماسكا ما تروى يهلا أمين السيدي كاردني أمين بهاري أونا
kuma yanda yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki, to za a ce mace tana da wannan ciwon cuɗanyen tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take, mace matan nan take yanzu, yana da alaka da wannan ciwo din. Shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abinci babu kuzari, ko kuma ba ta da, ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yi ko ayi bacci sai ta tashi, ko kuma tana nan a kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rabe ko kuma har safe. Dan za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya ita, tana nan a zaune, bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ba hukun ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu, sai ta yi gun kuma a wajen da kowane a cikin gida ana nan ana fara da sauransu. Then za ta iya zama me saurin fushi, ko kuma abu kadan sai ka gan ta janye ta yi fushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan fushi din. Dan iri wannan matan kuma sai su fara tunanin dauke ran kansu, ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun fada da baki ba, sai su tsaya alakan da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya haddasa mutuwarsu. Wayannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba. Fa bayan haihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantibi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa ba mu gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, to zai iya komawa da kanshi, amma ba lallai bane, kuma zai iya daga rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in yaso a ce ma ba abin da yaso yake damunta, komai lafiya lau, yafi kwanciya hankali ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa. Na daya kenan. Na biyu, idan ba a dauki mataki ba, to zai da rikicewa, ko kuma abubuwa su janye idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo sun sai tare kansu kuma. To amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, inda jikin dan Adam ne Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an dauki ba dauki mataki ba, za a iya samu jada lalacewa, ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa gan ta jima kanta ciwo saboda tana tsadar rayuwa, ta ishe ta, tana so ta mutu, ko ba ta fada ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan mutum, in ma ba an zo ta riga ta kashe kanta ba.
Na'am. To likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
To babban kula da shi ne yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gani ba daidai ba ne, to a fito da wuri neman bayaninsa, da kuma yin damuwa ne neman sakamakon yadda za a yi a magance shi. Domin idan an ma fara magani da wuri, to sakamakon ya fi kyau ga da ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta, aka san cewa kai wance kasa hankalinta ba daidai ba ne, mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba ya yi kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da. Banda wannan sa iya ana da magungunan sha bazan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samu asibiti doctorcin asibiti ko doctorcin aihuwa obstetrician iremu ko kuma doctorcin psychiatry in waje ne da ake da doctorcin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki
sani ba dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara indai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa
in ba dauki in aka bari yayi nisa ka aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun yayi kama cikin to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa nace kula da kanmu da junanmu cewa kai alewa ce kaza tunda ta haifu ba irin na da ba to imma ba ali ne da ya danganta da irin wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu da za a ce ba abin da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sashi a kan wannan amma ba wai sonta ba ne rashin lafiya ne na zuciya ko na tunani shi yake damunta so idan mun kula da juna muka ba juna general care wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abin da za a samu idan an fara magani yakan fi kyau sosai
daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa
to hanyoyi da dama na daya shi ne a samu yin ciki a cikin koshin lafiya bayan an sami ciki a yi kiwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki idan an zo aihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a aihuwa asibiti saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta aihu kuma da ciwo da komi ko kuma sakamakon aihuwa an yi wahala nakuda har an zo an aihu yaro ya mutu kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum to iri wayannan idan an yi tsari antina kiwon lafiyan ciki sosai awon ciki sosai da kuma a haihuwa asibiti kaga ba za a ma bar a bar ta cikin nakuda ta sha wahala a karshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an san ta da ciki an san ta haihu babu yaro to yi wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu shi kuwa zai sa tunanin zuci yi wannan da zai kifo da mace cikin wannan damuwa zai yi
sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah
irin aikin mutumin inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne, dalili shine muna so mu san tushen shi, domin ba mu san tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwan ba. Wata kila wurin aiki shi ne yana da wasu damuwa, ko zama tsakanin ƴan uwa a gida, ko tsakanin mata da miji, ko tsakanin irin hali da ƴaƴa suke ma yara, ko kuma iyaye suke yi ma iyaye, ko kuma abin da iyaye suke yi ma yara, shine na burgite ma mutum a hankali. So mukan ba su shawara, mu kuma yi musu counseling domin su nema taimako a asibiti, ko kuma waɗanda su yi karatu ta fannin irin wannan cututtuka da waɗannan birkitar da ma mutum kwakwalwa.
To da yawa idan wato mutane suka shiga irin wannan yanayi, sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa za su samu mafita, ko kuma za su samu warkarwa. Kana ganin kaman malaman addini suna taimakawa wato wajen warkar da irin waɗannan yanayi?
Ba dukansu ba, don cikin akwai waɗanda sun gane cewa damuwa ne, akwai kuma waɗanda za su ce a'a, su wasu ruhohi ne sun shiga musu hakai. To in ya faru haka, shi ne ki gane za a aje su wani lokaci har sati ɗaya, sati biyu ana addu'a. A cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba, amma su da kansu da yawa rashin sani ne. So ba kowane pastor ko reverend a church ne yakan gane ba. Shi yasa a yadda muke ciki yanzu, akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'innan damuwa, domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba.
To amma su malaman addinin nan, ko kuma a ce fastoci, wani lokaci zaka ga kamar yadda kai bayani, za a dauki mutum a ajiye shi har mako ɗaya, mako biyu, ana ta mishi addu'a, wani lokaci za a samu dan sauki, amma daga baya sai ka zo ka ga abin ya sake dawowa. Kana ga kamar me yake janyo haka ne?
To kin san a cikin addu'a, ko kuma cikin ba da shawara, wani lokaci akwai kalmomi da su pastocin suka yi amfani da shi. A turance ya kance za a hypnotize nasu, wato assurance, da ba su tabbaci cewa wannan damuwan in kun yi kaza, in kun yi kaza zai tafi, ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha. To wani ganye da ruwa da abubuwa daban-daban dai,
waɗansu mai ma da ake ce anointing oil,
wa anointing oil. To in kin ga kamar wasu anointing oil din ma, da ke sunan da ke kan anointing oil din yakan ba me irin wannan damuwa karfi, wata kila don ya sa zuciya ya yi amfani da wannan zai taimake shi. To da fari ya fara amfani da shi, ki gane da gaske zai samu zuciyar shi ya kwanta, hankalin shi ya zo wuri daya, amma a kwana tashi sai ga an koma gidan jiya. To
daga ƙarshe idan sun zo, yaya kuke ba su, wani shawara kuke ba su, tunda dai sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini, suna ga kaman duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama yanzu kaman hauka zai warware, wace shawara kuke ba su?
Kaman ni kam, kamar da na faɗa tun farko, sukan zo wurina in wanda zan iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka, har iyayu na riga na san tushen damuwan shi, na kan sa kai sosai don taimaka. Amma a ƙarshenta mukan ba su shawara su nemi inda za su samu taimako.
ta jiyo mana ta bakin malamin addini Islama akan wannan batu.
Sunana Mustafa Aliyu Gwarando, murshid jama'atul Nasrul Islam karamar hukumar Jos ta Arewa. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd, hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci, wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka. Abinda na fahimta game da wannan kalma shine damuwa ne da yakan samu dan Adam, wanda har yakan kai ga ya burkita lissafin shi da kwakwalwar shi, wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fisge-fisge haka ko makamacin haka, wani har ta kai ga ya Fatima bai san hayyacin da yake ciki ba. To so da yawa wannan abin da yake samun yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga, ko ya rasa wani masoyin shi, ko ya rasa wani dukiyar shi, ko wani abu makamancin haka. To so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa, wanda za a yi tafama a yi tafama, amma sai kaga cewa dai mutum dai abun yana mutum yana kadan 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 har ya zama cewa ya girma, ya zama cewa ya kai yadda control din shi ma sai zama da damuwa.
A so da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai kaga an rikice musamman a gida, sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi, ya kuke ganin haka?
Eh, gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani, amma so da yawa din ba aljani bane, damuwa ne tsagwarar ta take kawo irin waɗannan abubuwa. Domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu, to amma wani lokaci rashin fahimtar ta sai a danganta depression da matsayin cewar gabin jinnu ne. Saboda me? Kwakwalwa idan abu yayi mata yawa, ya mata yawa, ya mata yawa, to za a kasa samun control a wajen mutum, wanda shine wasu suke ganin cewar kamar tabin aljani ne ya samu mutum, amma shi tabin aljani ai zaka samu cewa wani lokaci akwai sanda zai tashi, akwai sanda kuma sai a dauki lokaci ba a same shi ba, amma shi wannan depression zaka samu cewar so da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko yayi bacci ko wani abu makamancin haka, shine zai kawo kwakwalwar shi ta samu nasuwa. Shi kwakwalwa wace ake nema ta samu nasuwa, to sannan sai kaga ya wutsake. To amma shi wancan bugun aljani ai kwata-kwata ma mutum baya hayyace shi, bai san cewa menene yake ba, a wace duniya ma yake shi bai san ta ba kwata-kwata. So wannan shine bambancin su kenan.
To a da yawa fa kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako, me kuke yi musu?
To alal hakika na farko dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a Alkur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganin ta Allah. Allah ya ce ku roki addu'a, ku roki Allah, saboda haka shine zai yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mu'mini. To saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu maluma, to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya ke musu. To amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce aje asibiti, domin dole abinda za a yi dole ne sai an bi matakai, domin akwai abinda ke cewa tsani, Allah shine mai yin komai, tunda ko asibiti kaje Allah ne mai warkar da kai. To amma ba za ka zauna a gida kawai ka nada hannu ka ce Allah warkar da ni ba, a'a, za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qayyid summa tawakkal, ka dogara da Allah, kai kai ka nema wa kanka mafita sannan ka dogara ga Allah. To saboda haka idan suka zo abinda muke musu, muna musu addu'o'i, idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu to wannan ku je wajen likitoci, su kuma su bincike ku su gani, su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi, tunda kamar yadda aka faɗa depression ne, to kaga akwai magunguna, akwai allurai, akwai shawarwari kuma har yanzu da za su ba wa mai irin wannan damuwa. To idan sun duba sun ga cewar abun ba bangaren su bane, su ma su sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a, domin su ne ake ga suka fi kusa da Allah, saboda ka a roki Allah sunan suna bada magani nan kuma ana addu'a, to sai ta taru gaba daya, sai ta yi tasiri, sai kaga an samu sauki.
Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na taɓin hankali?
Eh, hakika kamar yadda na faɗa suna da ɗan bambanci, domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo mishi ko mutun ya rasa wani masoyin shi ko kuma ya rasa wani dukiyar shi ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so yi sai ya samu ko na mulki ne ko na mukami ne ko wani abu haka to ya kwallafa rai to dole zai ta kawo masa damuwoyi kwakwalwar shi ta yi ta tuna abubuwa da yawa ya zama cewar ya fita a hayyacin shi bai iya cin abinci baya iya bacci bai da nasuwa bai da komai wannan shine bangaren depression kenan shi kuma bangaren jinnu kamar yadda na fada zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake ka san wa mutum wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum to jinnu sukan bige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen balle damuwar ta same shi saboda ka sai ya fadi ya zama cewar baya hayyace shi sai kiga wani tamkar ya mutu wani kuma ya su mane sai an samu wani lokaci can ya natsu ko an yi masa addu'a wani ayyafa masa ruwa da makamantansu to shi sai ya dawo idan jinnu ne amma shi wancan kamar yadda na ga miki shi fa dole addu'a sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi shine yake kawo ake samun sauki a ciki wannan shine bambancin su kenan
wannan lokaci sai kaga ana tsangwaman mutum ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatun wannan kauna ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa ina shawaran ka ga musamman yan uwa ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi
alhamdulillah kamar Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya nuna mana tsarin yanda din ya kamata mu tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewar fiyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane kullun dukkan halitta da ka gani gabaki dai ko da mutum ne ko ba mutum ba duka Allah ne ya yi shi kuma tabbas yana da haƙi wanda ya kamata ga ƴan uwa duka su kiyaye masa so idan mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ba kore shi ake yi ba a'a kokari ake yi domin kai ma gobe baka san me zai iya samun ka ba saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi ba magana family ba ma ko da ka san shi ne kai ko baka san shi ba ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi to yana da kyau ka tsaya ka tausaya ko da ba za ka ce masa komai ba dai ka nuna ne jimamin ka da tausayinka a cikin zuciya ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce idan kuma ya zama dan uwa ne ko din community ne to abin da ya kamata cewar ai ta taya shi da addu'a kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi ana rarrashe shi ana tausaya mishi ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne kuma zai wuce with time komai zai iya wucewa saboda haka da wata kila bai da shi amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya dauke masa ya zama cewa ya abinna so abinda ake so al'umma su dinga yi kenan a dinga dan irin waɗannan mutane a jiki ai musu addu'a kuma a ba su shawarwari shine abinda ya kamata kenan
kai to a gaga likita bokan turai amadari ya sosai
DC, take it to the mother, come on, I'm going to send you life here.